مرحبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكة سادواء وانا مسلاتش من البركة مسلاتش مولغة لكينا تشكينجر بوشي أجار بوشي وانا يمتش من البركة نجمع يومنا 20 قوة رمضان هجرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدو ليلة لليه دار بإن بكوي وانا كما يكيد ليلة شاؤكو ga watan uku miladiya ta 2026 muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma kuma har ila yau dai muna cikin tafsirin suratul nur wanda a yau insha Allah za mu karkare tafsirin ayata 29 shiga ayata 30 da kuma 31 insha Allah kafin mu shiga karatu wani ya rubuto yake tambaya game da karatun da ya gabata wanda muka yi akan yafiya sai yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya ce wa in sabartum lahu khairul lisabirin wato idan kuka yi haƙuri shine yafi fi alkhairi ga masu haƙuri to shine yake tambaya cewa to idan mutane suka yi gulmarka ko suka a ce ka sai ka yafe sun sani ko ba su sani ba to malam kai ma ka yi ma wasu hakan ba su sani ba balle su yafe maka kai kuma saboda kunya ba za ka iya faɗa musu ba to anan kai ka yafe haƙƙinka da haƙƙinka ga mutane kai kuma wato na wasu lodin haƙƙin yana kanka kuma Allah bai yafe maka haƙƙin wasu ko wani da ke kanka ba to anan ya halatta ka yafewa idan an je lahira idan wasu sun nemi haƙƙin su a kanka to kai ma kana da haƙƙinka a kan wasu ina fatan an fahimci tambayarsa to yana magana ne akan yafiya da wanda ya yi wa wani ba daidai ba shi an yi masa ya yafe to shi ya yi na wasu ba su san ya yi ba zai iya gaya musu ba ballantana su yafe masa to kuma ga shi haka Allah ba zai yafe masa ba tun da haƙƙin wasu ne ya san haka ya fi san a yafe idan mutum ya yi gulmar wani ko ya je ɓata shi to ba sharaɗi ba da sai ya je ya gaya masa cewa na yi gulmarka ko ba zai gaya masa na ɓata ka ko na je na yi da kai ko na faɗi maganganu iri kaza kaza a kanka ba sharaɗi ba ne saboda in aka ce sai an kawo wannan a cikin sharaɗi to lallai za a yi ta da husuma ne da rigima da kofar a kashe ta to wani lokaci a lokacin ma ne kamar aka zuwa mata fetur idan da akwai yar dama da ake haɗuwa a gaisa a yi mutunci to ka je ka ce ai jiya na zazzage ka ko na ɓaɓɓace ka ko na je na yi maka ƙarya na yi kaza ka yafe mun to daga lokacin kuma shi kenan an ɓata wannan yar alaƙar da take akwai ba sharaɗi ba ne abinda dai kawai ya kamata duk inda ka san ka je ka ɓata shi sai ka je ka gyara shi waɗanda ka san ka gaya wasu maganganu marasa kyau a kansa to sai ka je kuma ka same su a cikin dabara cikin hikima ka warware abinda ka faɗa jiya ko shekaran jiya ko kake faɗa a baya sai ka warware ka faɗa abinda ya dace ka faɗa mai kyau ce mutumin nan kaga da farko mutane ba sa gane shi suna kaza 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 za ka ga ana faɗar maganganu a kansa amma daga baya na gane mutumin nan ashe duk ba haka ba ne kada ka wanke shi tas saboda ka kai da ka ɓata sai ka sani za ka gyara so ba sharaɗi ba ne sai shi ka je ka same shi gaba da gaba ka gaya masa cewa ka yi gulmarsa wannan ba sharaɗi ba ne saboda ka idan ka gyara shi sai ka nemi kuma yafiya ta Ubangiji subhanahu wata'ala domin bayan laifi da kai masa shi ma Allah ka yi masa tunda Allah ya hana abin ka yi da abin da Allah ya hana ka yi ko da ya shafi haƙƙin wani sai ka nemi gafara shi ma Allah din to ka nemi gafara sa sai yafe maka shi kuma daban cewa ku nemi gafara gafarta muku ku nemi gafara ta gafarta muku saboda haka sai nemi yafiyar ubangiji shi kuma ubangiji sai yafe masa to yake cewa wasu daga cikin waɗanda aka yi zai zama kai masa laifin wasu ma sun mutu da yake cewa gulma da bata mutum ko cin mutuncin mutane idan mutum ya aikata su daga baya sai ya ji wa'azi yana so ya gyara to amma waɗanda aka yi wa wasu sun mutu wasu kuma in ya nufi ya fi masa rikici ne zai tashi to ya zai yi shi ne abinda muka faɗa wanda ya rasu shi ma haƙƙinsa yana nan sai ka yi ƙoƙari shi ma ka gyara shi yadda ka ɓata shi ka yabe shi yadda ka sauke shi ka faɗa alherinsa yadda ka faɗi sharrinsa inda ka san ka je ka ɓata shi ko mutanen da ka san ka je ka ɓata shi a wajensu sai ka je ka same su ka gaya musu cewa cikin hikima cewa mutumin nan ashe ba a gane shi bane kaza 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 sai ka san dai za ka faɗa saboda haka in ka kuma yi wannan sai kuma ka nemi gafarar ubangiji subhanahu wataala shi kuma ubangiji sai ya yafe maka tsakaninka da shi abinda ka yi na saba masa wannan shine hanyar da ake bi amma ba cewa kai ta je ka samu mutum gaba da gaba ka gaya masa ba kuma ya biya din nan ita ce dai yadda Allah ya ce din dai shefa alkhairi to shefa alkhairi din ba ta yadda za a iya zama ko ba baya yadda Allah ya ce wala in sabartum la huwa khairu lis sabirin kuka yi hakuri ya fi muku alkhairi to ya fi alkhairi din man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda dai yayi afuwa ya gyara tsakaninsa da wanda suka bata to yazo inji Allah ya ce ladansa yana wajena yazo karbi ladansa to wannan yana nan a haka ba zai taba canzawa ba sai kuma wani da yake tambaya game da azumi a ce a bara ya sha azumi wajen guda 17 bai samu yara masu ba gashi bana wani azumin ya zo sai gashi ma bana da kyarye guda 12 saboda ciwon ya hana shi to shi ne yake cewa da ya kamata ya yi dama shi mara lafiya marasa lafiya iri biyu ne akwai mara lafiyan da yake sa tsammanin waraka daga rashin lafiyarsa wata rashin lafiya ce ta same shi amma yana neman maganinta kuma yana ga alamar rashin lafiyar tana ɗan raguwa kaga akwai yiwuwar ya warke gaba ɗaya to wannan zai jira har sai ya warke sai ya rama ko guda nawa ya sha ko da na wata guda ne dai har alamar waraka tana bayyana a jikinsa to wannan zai jira har lokacin warkewarsa sai ya biya shine abinda Allah subhanahu wataala ya ce kuma kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra wanda duk daga cikinku ya kasance mara lafiya ko yana halin tafiya ya sha azumi Allah ce to sai ya biya a wasu kwanakin daban to wannan shine hukuncin wanda ba shi da lafiya rashin lafiyar da yake sa tsammanin zai warke to wannan ba zai ciyar ba ko da kuwa azumin gaba ɗaya ya sha sai ya jira lokacin da ya warke sai ya rama sai kuma mara lafiyar da ya cire tsammanin samun waraka kuwa aka gaya masa cewa likitoci suka sanar da shi cewa wannan rashin lafiyar taka sai dai gidai lallaba amma magana da ya warke gaba ɗaya ya dawo kamar da ba zai yiwu ba ya ji haka a tare da shi cewa kullum alamar dai ana samun dai ɗan relief ne amma ba wai alamar warkewa ba ce tare da shi ta zama masa chronic to wannan shine zai ciyar idan yana da halin ciyarwar yana da abin da zai ciyar da miskini a madadin kowace rana ɗaya da ya sha kaga azumi idan kwana 29 ne zai ciyar da miskini 29 idan kuma kwana 30 ne miskini 30 to wannan su ne alalazina yutiqunahu fidyatu ta'amu masakin wanda ba za su iya yi ba saboda yana wahalar da su mara lafiyar da ba zai iya yi ba saboda rashin lafiyarsa ta kai matakin da ba zai taɓa yi ya azumi ba ko tsufa ko gajiya to wannan sai ya fanshi azuminsa da ciyar da miskinai kamar yadda Allah ya ce fidiyatun ta'amu masakin da ciyar da mabuƙata shine ka ba mutum abincin da zai ci a gaba daya ya koshi ko ka ba shi abin da zai je ya dafa ya ci ya koshi idan ka ba shi da farfi shikenan ka taimake shi amma ka ba shi abin da zai ci ya koshi in ka ba shi abincin rana ko ka ba shi abincin dare ya ci ya koshi ko ma haka to shikenan ka biya waɗannan azumummuka da ake binka saboda haka ya danganta da rashin lafiyar shi mai rashin lafiyar idan rashin lafiya ce da yake sa ran waraka ci gaba da neman magani Allah ya ba shi lafiya kuma Allah ya ba shi ikon biyar abin da ya sha sai kuma tambaya ta ƙarshe da yake tambaya game da wato sallah a haramai musamman ma haramin Makka an san yadda yake cika tilbutsutsun mutane to kuma an san cewa ba a san masallaci ya bari ana tsallaka gaban sallarsa akwai ma waɗanda aka ce in suka tsallaka maka sallah sallaka ta ɓaci a wajen wasu daga cikin malamai ce ta ɓaci daga ciki akwai mace wacce take baliga idan ta tsallaka sallarka baka sa sutura ba a gurin wasu daga cikin malamai cewa sallarka ta ɓaci saboda hadisin ya qau salatul rajul albar'atu wal himaru wal kalbul aswad to yake tambaya game da waɗanda suke zuwa umara musamman a irin wannan lokaci da ake cunkoso ce a haramai ne ko a haramin Makka da wahala ka iya samun inda za ka yi sallah wani bai tsallaka maka sallah ba ko wata bata tsallaka maka sallah ba za ka iya yin ka amma wani lokaci sai dai kawai ka sun faɗo gabanka ko kuma kawai wata ta zo ta tsiri yin sallah a gabanka to da ba ita shari'a abinda take ɗorawa mutane shine abinda za su iya Allah yana cewa fattaqullaha mastata'tum ku kiyaye dokokin Allah gwargwaron yadda za ku iya la yukallifullahu nafsan illa wusaha ba Allah bai dora wa rai sai abinda zai iya duk abinda mutum ya fi karfinsa ba zai iya ba to Allah bai dora masa shi ba tun farko ma don haka idan mutum ya zo sallah a masallaci mai alfarma na Makka misali ba kamar yadda wasu malamai suke cewa ba a sa sutura ba a'a sutura babu wani hadisi sahihi da ya keɓance haramai ne babu hadisi sahihi da ya inganta akwai hadisai da basu inganta ba da suke cewa banda masallacin Makka wato masallacin Ka'aba amma basu inganta ba saboda haka hadisan sitara sun shafi ko ina da ina har masallacin nan guda biyu masu alfarma to amma akan zo wani yanayi da ba sitara ba ko mai zaka sa sai an wuce ta gabanka saboda cunkoso da tilmitsitsiniya kai ma kuma ba ta yadda za a yi sai ka wuce ta gaban wani mai sallah saboda za a zo babu wata hanyar da za ka wuce kai kuma ba abin ka tsaya cak ba babu magana tsayuwa cak wani lokaci dawafi ma kuke yi akwai wanda za su zo su tsari sallah a gaban masu dawafi kan hanyar su to ka gama za ka daya da dawafi ba saboda wasu ne a bayan ka kai ba da zarar ka tsaya tun kuɗa ka za a yi haka dole ne kai ma ka ci gaba da zagayawa to a irin wannan yanayi da shi wanda ya zo yake sallah idan har babu gurin da zai yi sallah sai nan inda ya je ba zai samu gurin da zai samu sallah ba sai a nan ɗin to kuma nan ɗin za a ki ta gabansa to babu komai abinda zai iya yi kenan shi ma mai wucewar ba shi da wata hanyar wucewa sai nan shi ma babu wani abu a kansa amma a karan farko dai ka yi iya bakin ƙoƙarinka na ka ga ka nemi inda za ka yi sutura ɗin idan ka samu to shi kenan ba daidai ba ne ka yi sallah ita za a wuce ma ta gabanka amma in baka samu ba ko kana tsakari wasu ka faɗo gabanka wannan ba zai zama laifi gare ka ba kuma ba zai cutar da sallar ka ba insha Allah bismillah mu ci gaba
a'udhu billahi minash shaitanir rajim laysa 'alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskinatin fiha والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أنت لهم إن الله قدير بما يصنعون.
نعم أكوي تنبيه هذا الشيء لمن أنسابة wani ne yake cewa mutum ya shigo masallaci sai ya samu wani yana karatun alkur'ani shin zai masa sallama ko ko ba zai yi ba zai masa sallama babu wani datti da ya nuna cewa dan mutum yana karatun alkur'ani ba zai masa sallama ba za ka yi masa sallama shi kuma zai ansa maka yayin da yake tsake da karatun aya ya kai ayar shikenan sai ya tsaya ansa maka sai ya ci gaba da karatunsa ai ba a hana shi magana ba ba hana shi wata magana ba dan yana karatun alqur'ani ko an hana shi babu wanda aka ce an hana shi saboda haka in ya dauko aya bi kai karshen ta ba kai sallama sai kai karshen ta sai an samu ka sallama shikenan idan ya zanto mai sallama an halatta aiwa mai sallah wanda shi an hana shi wata magana ma wanda ba ta da alaka da sallar sa amma an halatta ai masa sallama Anas dan Malik yana cewa muna shigowa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah mai masa sallama ya ansa mana ta hanyar ishara da hannunsa Annabi sai ya daga hannunsa ya mana alamar ansa mana sallamar sai yana sallah to idan ya zanto mai sallah da ba a yadda wata magana a cikin sallar sa ba sai wacce take da alaka da sallar sa amma an yadda ai masa sallama to kaga min babu aula wanda shi an yadda yayi magana ba a cikin sallah yake ba shi min babu aula ai masa sallama ai ansa wasu ma sukan ce wai hatta mai cin abinci ba a sallama a masallama to wannan koda wasu sun faɗa magana ce marjuhiya marar ƙarfi marar dalili me zai hana dan kana cin abinci ka ce ai akwai roma a baki na ka ta shaƙe ni ai ba a ce lallai lokacin da aka yi sallamar ba sai ka ansa nan take koda kuwa da roma a bakinka a'a haɗe romarka ai ba a ce ta zama a bakin ba dai ko minti nawa za ka yi kana taunata sai ka haɗe sai ka ansa sallamarka wannan shi ne magana rajiha kuma kun san cewa ita sallama wanda zai yi ta mustahabi ne ba dole ba ne amma kai da aka yi wa sallama dole ka ansa ta mai da sallama wajibi ce fardun ne kifa'i in kuna da yawa wani ya zo ya muku sallama to dole ne a samu daga cikinku dai wani ya ansa sallama idan dai ya ansa daga cikinku shikenan ya ɗauke wa sauran idan kuma dukkan ku kai bari su kai shiru to dukkan ku kun zama mai masu laifi saboda haka raddu salam haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙin musulmi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin haƙƙoƙin musulmi akwai raddu salam Allah ya ce wa idza fayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha yayin da aka gaishe ku da wata gaisuwa a musulunci babu kamar assalamu alaikum to fa hayyu bi ahsani minha kuma yarda sai da gaisuwar da tafi wadda aka yi muku auru duha ko kuma yadda iya wadda aka yi muku alal akalla ne idan baka ba shi fiye da wadda ya baka ba to kada ka kasa yin kamar yadda ya maka saboda haka wannan haƙƙinsa ne don haka dan kana cin abinci ko kana karatun alkur'ani wannan haƙƙin nasa ba zai sare ba yana nan a matsayin haƙƙinsa in ya ce da kai assalamu alaikum to zalle za ka mai masa da sallama ko da bayan ka haɗe lomarka ko kuma bayan ka kai aya inda za ka tsaya sai ka ba shi ansa na Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laysa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin lakum fiha mata wato babu laifi a gare ku an tadkhulu buyutan ku shiga gidaje ghayra maskunatin wadda babu kowa zaune a cikinta lakum fiha mata'un kuna da abin amfani a cikinsu ko kuma kuna da kayayyakinku a cikinsu kamar yadda a jiya muka yi bayanin waɗannan ma'anoni guda biyu Allahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun Allah yana sane da abin da kuke koyewa kuke bayyanawa da kuma abin da kuke koyewa to wannan ayar tana nuna wajibcin neman izini tana ƙara nuna mana wajibcin neman izini domin anan da Allah ya ce laysa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum ba ku da laifi ku shiga gidajen da ba wani a zaune a ciki fiha mata'un lakum kuna da abin da jin daɗi ko kuna da amfani a cikinsa wannan yana nuna an yi maka sauki rukhsa ce aka baka sauki ka samu ta cewa idan gida babu kowa da yake mazaunin gidan, to kana iya shiga ba tare da kai sallama ba, saboda illatul wujub, abinda zai sa dole kai sallamar babu shi shine samun mazauna wannan gida. Kaga yana nuna kenan, in akwai abinda yake suke mazauna wannan gidan, to ba dauke maka wannan laifin ba. Saboda haka wajibi ne kai sallama, wajibi ne ka kuma nemi izini yayin da ka zo shiga cikin wannan gida, wanda yake nuna maka wujubul isti'zan, wajibcin neman izini yayin da aka zo shiga cikin gida. Sannan fadar Allah subhanahu wataala da yace wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, Allah yana sanar da abin da kuke bayyanawa da kuma abin da kuke boyewa. Wannan shi ba wa'idi ne, wato darko ne Ubangiji subhanahu wataala yake alkawarinsa, yana alkawarin darko ga wanda yake aiki da wannan ladabtarwar da wannan tarbiyyar da Ubangiji subhanahu wataala ya bayar, da cewa in za a shiga gidan mutum zai shiga gidan da ba nashi ba, to ya nemi izini. ولا يكون الوعيد الا على ترك واجب dai kaga ana barazanar azaba, to ba za ta yi ba sai idan an bar wajibi ne, inda mustahabi ne ba za a yi maka barazanar za a kama ka da laifi ba. Allah ya ce yana sanar da abin da kuke boyewa, kuma yana sanar da abin da kuke bayyana wanda kuke boyewa, ma'ana zai muku hisabi akan duk abin da kuka aikata. To duka waɗannan ayoyi da muka karanta na al-isti'zan, da neman izini, ayoyi ne waɗanda suke muhkama, ayoyi ne guda biyu, kuma dukkansu muhkama, kowace daga cikinsu tana nan tana aiki, babu wacce aka shafi. Inda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, da wannan laysa alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum, waɗannan duka ayoyi ne waɗanda babu ɗaya da aka soke, saboda an samu wasu maganganu daga wasu daga cikin magabata suna cewa an shafe wato aya ta biyu kamar ta shafe wani bangare na aya ta farko. Aya ta farko ta ce la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, kar ku shiga gidajen da ba naku ba har sai kun nemi izini. Wannan kuma ta ce babu laifi ku shiga gidajen da babu kowa a cikinsa, wato ko da ba ku nemi izini ba. Kenan waccan ayar farko ta game dukkan gidaje gaba daya, wannan kuma ta keɓance wasu gidaje daga baya an yarda cewa a shiga. Kamar ayar farko ta hana a shiga kowane gida, sawa'u akwai mutane a ciki ko babu, sai wannan ayar kuma ta zo sai ta rage wa waccan hukunci ƙarfi, sai ya zama na an ware gidajen da babu kowa a cikinsu, ko gidajen da babu mazauna a cikinsu, ko wuraren da suke wurare ne na jama'a, cewa wannan kuna iya shiga ba tare da kun nemi izini ba. To wasu daga cikin malamai sun yi amfani da kalmar nas ko istisna'i, kamar abinda aka rawaito daga Abdullahi ibn Abbas da Ikrima da Al-Hasan al-Basri da Muhammad ibn Shihab az-Zuhri, sai dai magana ingantacciya daga cikin maganganun malamai cewa duka waɗannan ayoyi ayoyi ne muhkamat, ayoyi ne waɗanda suke muhkama, suna nan da aiki, suna aikinsu. Dama ayar farko tana magana ne akan gidajen da suke da mazauna a cikinsu, aya ta biyu kuma tana magana akan gidajen da babu mazauna a cikinsu. Kaga kowace aya da inda bangaren da take magana, kaga basu ma haɗu ba balle ta goge ɗaya, basu ma haɗu ba ballantana ɗaya ta shafa ɗaya. Waccan tana magana akan gidaje wanda take suke da sukan arbabu wa sukan, akwai masu gidan kuma suna zaune a gidan. Wannan kuma tana magana akan wasu wurare waɗanda babu mazauna a ciki, duk da cewa tana yiwa akwai mutane, akwai abubuwan da za ka zo don ka amfana da shi, kamar yadda a jiya muka yi misalai da wurare waɗanda suke na jama'a ne, na kowa da kowa ne, duk ba buƙatar za ka shiga sai ka yi sallama, da za ka shiga asibiti a sai ka yi nemi izini ba, ko da za ka yi sallama ba sai ka nemi izini ba, don za ka shiga police station ba sai ka nemi izini za ka shigo ba, kanan za ka shiga supermarket ba sai ka nemi izini za ka shigo ba. Duk wani guri da aka yi shi don jama'a to kana iya shiga kai tsaye, illa iyaka dai sallama, kuma wannan wani abu ne wanda yana nan tsakaninka da duk wanda ka haɗu da shi, ana so ka yi masa sallama, amma dai neman izini bai zama wajibi a wannan wurin ba. Saboda haka ayoyin guda biyu kowace tana magana ne akan wani ɓangare na gidaje, ba kowace kuma tana da hukuncinta, yana nan babu wanda aka shafe hukuncinta. Shi ya sa Ibn Jarir al-Tabari alayhi rahmatullah a cikin tafsirin sa Jami'u al-Bayan yake cewa fa kullu wahidin min al-hukmaini hukmun fi ma'nan ghairu ma'nal akhar, kowanne ɗaya daga cikin hukuncin hukuncen da guda biyu yana magana ne akan hukunci da yake dauke da wata ma'ana ba ta ɗayan ba wa inna ma yustathna ash-shay'u min ash-shay'i idha kana min jinsihi aw naw'ihi fil fi'li aw an-nafsi ai ana togaciya ne idan abu ya suka zama iri daya a ce to an togace kaza wanda ce mutane kaza suka shigo banda wani dukkan su mutane ne har shi wanda kai togaciyar ka ce banda shi shi ma mutun ne to amma waɗannan abubuwa ne guda biyu mabambanta waɗanda ba su haɗu jinsi ɗaya ba fa amma idan lam yakun kadhalika fala ma'na lisistina'i minhu kaga ba adan babu magana togaciya dan kowace zaman kanta take shi yasa Abu Ja'far an-Nahhas a littafin sa an-nasikh wal mansukh shi ma ya tabbatar da cewa duka ayoyin guda biyu suna nan wal qawlu bi annahuma muhkamatan qawlu akthar ahli at-ta'wil shine magana da yawancin malamai suka yi malamai da yawa sun tafi akan haka Abu Hanifa ابن عطية تكيما تفسيري ابن الجوزي تكيما تفسير سزار المسير هكذا القرطبي تفسير سأل جامع لأحكام القرآن هكذا ابن القيم عفوا ابن كثير تكيما تفسير سأل تفسير القرآن العظيم هكذا ابن القيم تكيما لتافل سزار المعات جبكا ننسو انت في أكان شيء وآيو إنا قدابيو قوة شيء لمحل لنتا كما قوة شيء تنا نتنا ايكي بابو وجه أكشافي ايكي انتا ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas kamar da Abu Dawud da Al-Baihaqi suka ruwaito Abdullahi dan Abbas yana cewa ayatul lam yu'min biha aktharu an-nasi ayatul izri wa idi amru hadhihi jariyatun qasiratun qa'imatun ala rasihi an tasta'zina alayya yace wata aya wadda da yawa daga cikin mutane ba su imani da ita ba yana nufin ba sa aiki da ita imani a nan yana nufin aiki da ayar ba wai cewa ba su yadda aya ba ce yawancin mutane ba su yi imani da aiki da wannan ayar ba ita ce ayatul izni ayar da take maganar neman izini ya ce to ni ina umartar wane wance yana umartar sai nuna wata kuyangarsa da take tsaye a lokacin a kansa ya ce to wannan in duk sanda za ta shigo ina cewa sai ta nemi izini to wannan shine alqur'ani yadda yake tsarawa dan adam rayuwa yadda yake tsarawa dan adam rayuwa alqur'ani tsari ne rayuwa wanda bai bar abu babba da karami ba face alqur'ani ya zo mana da tsarin yadda zamu gudanar da shi zamu ga yadda alqur'ani ya ba mu wannan bangare muhimmanci kwarai da gaske bangare ne na zamantakewa bangare ne na neman izini bangare ne na zamantakewa Al-Qur'ani ya bashi muhimmanci har aka saukar da waɗannan ayoyi da suke bayanin ga yadda za ku yi ga inda za ku nemi izini ku sallama ga inda ba sai kun nemi izini ba duk wannan yana nuna maka cewa tsarin addinin musulunci tsari ne da yake ya gamo komai da komai ya tattaro kowane irin abu ba kawai manya-manyan abubuwa musulunci ya zo yi magana akan su kadai ba a'a ya yi magana akan dukkan wani abu da ya shafi rayuwar dan adam shi yasa سلمان الفارسي yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai bar wani abu ba wanda bai koyar da mu shi ya zamu ba hatta shiga ba haya hatta da zaka yi tsuguno sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da bayanin yadda zaka yi tsuguno kakka kalla alqibla kakka ba da baya sannan kuma ga abinda zaka ce in ka zo shiga in ka zo fita ga abinda zaka ce ga yadda zaka yi tsarki ga shiga shiga duk sai da musulunci ya zo ya bayanin sa saboda haka kaga ashe babu wata mu'amala babba da za a ce babu ruwan musulunci a cikinta saboda haka za mu ga cewa a yadda musulunci ya bamu wannan gaba ta neman izini muhimmanci ba don kuma saboda a tsare alfarmar gida saboda a tsare wa mutane alfarmarsu kada yi abinda mutane za su tutu kada a jefa mutane cikin damuwa yayin da ka auko wa mutum ba tare da saninsa ba yayin da ka yi masa bazata kawai ka faɗo gidansa babu shakka za ka cutar da shi kuma za ka ga wani asirin da ba zai so ka gan shi ba za ka ga wata al'aurar da ba zai so ka ganta ba a nan idan aka ce al'aura kan ka ɗauka kawai ana magana da al'aura ta tsiraici a'a dukkan wani abu da yake na asirin mai gida da ba zai so wani baƙo ba da izininsa ba ya zo ya gani to al'aurarsa ce saboda haka al'aura ta ƙunshi dukkan wani asiri da yake cikin gida kana iya cewa abincin da yake ci al'aurarsa ce tsitar da yake sa al'arar su cike hatta kayan da yake kayan alatu da ya zuba a gidansa kayan amfanin gida dukkan sa al'aurar su ce dukkan sa asirin sa ne saboda kada ka shigar masa ba tare da yardarsa ba sai ka same shi yana tsaka da cin wani abinci ba so ma san yana cin abinci irin wannan sai ya zama dan kwambo ne a waje yana dan abin nan a gida kuma yana dan cin wasu abubuwa haka ka duro masa ka ga a shi ma wannan ne a cimar ka ga a lokacin ba zai ji daɗi ba a waje yana ce maka ni ba na cin kaza kaza duk abin da aka ce ni kaza kaza shi kuma a gida abin da yake samu ya ci masha Allah to kawai sai ka faɗo masa ka gani kaga ba zai ji daɗi ba to saboda abincinsa al'aurar sa ce kayan da yake sa na kayan amfanin gida shi kansa wannan asirinsa ne wani ba zai so ka ga makwancinsa ba ba zai so ba wani kuma zai so in zai yi baki kafin ya zo ya dan gyaggyara gidan ya dan gyaggyara abubuwa ka kauda wannan ya kauda wannan ya kauda wannan musamman mata to kawai haka nan ga wata faɗo mata kawai kwatsam ba tare da shiri ba ga kaya kwatsam a cikin gida ga wannan ga wannan ga wancan ba ta ji daɗi ba da yau ta sanar da ta nemi izini wataƙila za ta kikkin za ta kakkauce da wasu abubuwa yadda za ta zama jin daɗin tarbar baƙonta ko baƙuwarta saboda haka wannan ma al'aura ce don haka kan cewa al'aura a nan kawai ana nufin al'aura al'aura ta jiki kaɗai kai hatta yanayin zuciya hatta yanayin zuciyar mutum wataƙila yana tsaka da yi wa matarsa faɗa an ɓata masa rai kawai ka duro wanda shi ba zai so haka ba ba zai zo ka zo ka same shi yana yi wa matarsa faɗa ba saboda haka kaga wannan shi kansa wani asirinsa ne ba zai so a tona masa ba wataƙila an masa wani abin da har ya sa shi zama yana kuka saboda ɓacin rai yana cikin wani ɓacin rai yana kuka kawai sai kwatsam ka shigo masa shi kuma a wajen mutum ne mai barazana amma ga shi nan yana kuka bai shirya ba ka faɗo masa gida to duk irin wannan kai za ka ɗauka kamar ba komai bane amma zai iya taɓa zuciyarsa saboda haka hatta albasha'irun nafsiyya albasha'irun nafsiyya su ma abin kulawa ne yayin da za ka zo wa mutum ka abin da shi ya sa za mu ga alƙur'ani ya zo da tsare-tsaren da zai tsara mata waɗannan abubuwa saboda kada a bar wani abu da zai kawo wani ɓacin rai ko da zai kawo wani hatsaniya ko rashin fahimtar juna ko wata rigima tsakanin mutum da ɗan uwansa duk sai aka yanke waɗannan hanyoyin da za su iya kaiwa zuwa ga wannan a samu wannan sannan uwa abin da ya shafi ita kanta al'aurar ta jiki wani daga irin wannan zai zo ya faɗa idan sai dai ya ga abin da zai zama masa fitina a rayuwarsa kuma fitina a rayuwarsa tunda wani lokaci daga ido ne kamar yadda za mu zo ayar gaba qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim idan dan shi yake farauto abubuwa da ƙarshe kuma za su zo su zama mutum alaƙaƙai su yi sanadiyyar faɗawarsa halaka to idan aka ce babu izini kawai faɗo wa mutane ake yi kamar yadda da ake a jahiliya kawai sai dai mutum ya ga tsaye mutum tsaye ƙiƙam a samansa ila yana tare da iyalinsa saboda ka sai dai ɗaga kai kawai gan shi ya zo ce ya zo gurinsa ne babu neman izini balle sallama babu musulunci ya zo ce duk babu wannan saboda kan ana barin wannan ƙofar shaidanu ne za su shigo kuma da suka shiga ɓanna za su yi ba kaɗan ba amma a yanzu fahimtar mu da waɗannan abubuwa mu musulmi ne da muke karanta alƙur'ani kuma muna ga yadda alƙur'ani yake tsara irin wannan zamantakewa amma fahimtar mu daga waɗannan abubuwa duk ta disa shi fahimtar mu duk ta disa shi babu ita mutum zai iya auko maka gida a kowane lokaci duk sanda ya ga dama da daddare ko da rana kuma ya zo ya tabuga kofa har ya dame ka tashi ka buɗe ba don kana so ba ko kuma kofar ka a buɗe take sai dai ka ji shi kawai sai ga wani nan ya zo ko kuma kawai ka gashi tsaye a kanka sai dai ka gashi tsaye a kanka ka so ka ƙi ko ka so wanda wannan ya saba wa duk abin da waɗannan ayoyin suke karantarwa babu izini babu sanarwa a yau muna da hanyoyin isar da waɗannan saƙonni na sanarwa cikin sauƙi wanda a da can lokacin da ayoyin suke sauka ma babu ada sai ka zo ba sannan ka nemi izinin amma yanzu kana iya neman izinin ma baka zo ba kafin ka zo ma kana iya neman izini kana iya daga waya ka buga kana iya aika sakon ko ta kwana kar ta kwana duk kana iya wannan amma maimakon ka yi amfani da wannan damar a sai dai mutum kawai ya ji ka garam ka zo masa kuma ya ce yana da wani uzuri rai ya ɓaci kaga kai ka ƙi aiki da dokar da Allah subhanahu wataala ya sa domin kana ganin wani ɗan ƙanƙanin abu ne ba sai an yi aiki da shi ba neman izinin da aka ce ka ƙi ka nemi izinin amma kuma kai ka zo Allah yana cewa idza qila lakum irji'u farji'u in an ce ku koma ka ƙi yadda ka yi aiki da wannan ba to yayin da muke ganin abubuwa irin wannan suna faruwa kuma suna iya zama sanadiyar yanke zumunci suna iya zama sanadiyar samun sabani da rashin jituwa tsakanin masoya abokai ƴan uwa tunda ba da izini ba sai faɗo ma ɗan uwansa a lokacin cin abinci kuma ya ce sai an bashi abinci bai san zai zo ba ya faɗo masa a daidai lokacin cin abinci kuma ba bashi abinci bai ji haushi ko ya zo tsakar dare kuma ya ce yana son a bashi gurin bacci kawai ya taso da ƙauye ya zo bai sanar da kai bai ba komai sai ganin shi kai da ledarsa to ka nemo duk inda za ka je kai shi ka saukar da shi wannan ya saba wa tarbiyyar da alƙur'ani yake ba mu a nan ya saba wa da tsarin da alƙur'ani yake ɗora mu a kai a yau wasu al'ummomi da muke gani musamman al'ummomin yamma muna ganin su da wasu tsare-tsare wasu muna musu dariya wasu kuma suna birge mu wasu tunin musulunci ya zo mana da su amma muka yi watsi da su ba mu ɗauke su a bakin komai ba wasu kuma da za su zo suna birge mu musulunci ba bai yarda da su ba amma tunda Bature ne yake yin abin sai ya birge mu kana da makoci ba ruwanka da shi ba ruwanka da kai ba ruwan shi da kai ba ruwanka da shi sau da haka ka zo ya wuce ba mai ɗaga ma wani hannu ba mai kowa sallama damuwarsa da daɗinsa duk bai dame ka ba wannan rayuwa ce ta mutanen yamma za a iya zama shekara da shekaru ga ƙofa amma ba wanda yake kula wani ba wanda yake damuwa da wani ba wanda ya san rayuwar wani ma yana iya mutuwa a cikin gidan nashi shekara da shekaru ba sai ya mutu ba saboda ba wanda yake zuwa gunsa ba zuwa gun kowa da irin wannan rayuwar ta banza da wufi tana shigowa cikin al'ummar musulmi yayin da kuma irin waɗannan ladubban su kuma ana yin watsi da su saboda haka a tsari na musulunci ana neman izini idan a da can babu hanyar da za ka iya neman izini kafin ma ka zo to yanzu akwai ta wanda kamata ya yi ƙara taimaka mana wajen bin wannan tsarin da alƙur'ani wannan hanyoyin da ake da su na zamani na sadarwa kamata yanzu su ƙara mana ƙarfin gwiwa yadda za mu kiyaye waɗannan dokokin na alƙur'ani ai ba a banza ba Ubangiji ya sasu saboda haka na san da zuwanka ka sanar da ni saboda haka ba ni da damuwa in akwai wani abu da zan shirya maka akwai wani abu da kake so a wajena na dan maka ka ba ni wannan damar amma yayin da kawai ka auko min ka san wasu wani lokaci sai ake kawai mu je in yana nan shikenan in baya nan shikenan haka kawai za a ci a kawai bari mu je in mun same shi mun yi sa'a ba ruwansu da wani hanyoyi za ku same shi a zamanin nan musamman a ƙasarmu waɗanda suka fi shan wahalar wannan malamai kun sani malamai sun fi shan wahala a wannan saboda shi kofin malami gani ake kawai a buɗe take kamar police station duk sanda ka ga dama kawai ka je ba a ɗauke shi shi ma mutum ne yana da buƙatunsa ba yana da wasu 'yan uzurorinsa a'a shi ai malami saboda haka koyaushe za a iya zuwa a ƙwanƙwasa masa gida a ce an zo da tambaya an zo an kawo wani koke an zo ya raba wata rigima wannan ba daidai ba ne idan annabi sallallahu alaihi wa sallam kansa wanda Allah ya aiko shi ne zuwa ga duniya shi dan aike ne zuwa ga kowa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a kike manzo ne zuwa gare ku duka amma duk da haka aka hada ai masa irin wannan jirar kawarar aka hana a zo a auko wa gidansa ba tare da izini ba ko a zo ana tai masa sallama ko ana kwankwasa gidansa ko ana kiransa Allah ya hana sai ai hakuri har sai ya fito in bai fito ba za a fito da shi da karfi ba to yanzu malamai musamman a kasar da saboda al'adu saboda al'ada wasu kasashen ba za ka samu irin wannan ba amma mu saboda al'ada al'ada da malami kulle yana tsoro saboda duk wanda zai shiga gidan ba sai ya wuce ta gaban sa za ka koyo da available yake to sai yanzu da rayuwa ta canza abubuwa suka canza su kansu malaman ba irin wancan da tsoro bane yanzu malami ne ko ma'aikaci ne a jami'a ko ma'aikaci ne a wata babban jami'a ko ma'aikaci ne na gwamnati shi ma yana da ƴan kujima-kujimarsa da ƴan matsalolinsa na rayuwa na yau da gobe saboda shi ma kamar kowa yake yana da wannan haƙƙi idan kana son ka je masa wata ziyara ko ka je masa wata matsala to ka nemi izininsa shi kuma ya duba ya ga wanda lokaci ya kamata ya baka amma ba kawai ka yi masa irin wannan diraba ka ce ai shi malami ne kuma idan bai saurare ka ba ka koma ka zage shi ka ce wulaƙanta mutane yake wani ma zai iya zuwa ya kafa kyamara ya fito ya zazzage malamin ce ya je ya wulaƙanta shi ya je ya ƙi saurarensa ya je ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza shi kuma bai ma san da zuwansa ba wanda wannan ba daidai ba ne mu duba mu ga yadda alƙur'ani yake aje mana manhaj hayat cikin wannan ɓangare na rayuwar da zamantakewa kuma alƙur'ani ya ba ta wannan inaya al-istizan al-istizan wanda yake nuna maka cewa musulunci ba karamin addini bane ba ta ba addini irinsa ba da bai bar karamin abu da babba ba sai da ya sanya ma dan adam yadda zai tsara shi kuma kana sauka daga wannan layin ka shiga cikin matsala kana sauka daga wannan layin da Ubangiji subhanahu wataala ya tsara to ka shiga cikin matsala kuma ka sa wa cikin matsala sauraka mu dawo mu rike al'ada da musulunci ya zo mana da su za mu ga kyakkyawar rayuwa a tsakaninmu kuma za mu fahimci juna mu saki wasu abubuwa na al'adu wanda ba su da asali ba su da tushe mu sake su kada mu rika sa su sune ma'auni da za mu gane an girmama mu ko ba a girmama mu ba wannan ba shi ne ma'auni ba a musulunci ka ɗauki ma'aunin girmamawa a musulunci daban ma'aunin da al'ada kuma suke nuna girmamawa ne shi kuma daban al'ada idan ta ci karo da abin da ke koyarwa ce ta addini to sai a jita amma abin takaici tsare-tsaren da addini ya zo da shi ba shi muke aiki da shi ba muna ɗauko wasu waɗanda suka ci karo da addini kuma su muke so mu maida zama cikin rayuwarmu yau da gobe sannan Allah subhanahu wataala ya ci gaba bayan ya kawo maganar hukuncin al-isti'zan neman izini sai ya ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ka gaya wa muminai su rintse ganinsu wa yahfazu furujahum su tsare al'auransu zalika azka lahum wannan shi ne mafi tsarki gare su inna allaha khabirun bima yasna'un lalle allah masanin abin da suke aikatawa ne a nan za mu ga akwai alaƙa mai ƙarfi da ayar al-isti'zan ko ayoyin al-isti'zan waɗanda suke magana akan neman izini da kuma wannan ayar ta mutum ya kame ganinsa ya rage kallonsa saboda me yasa aka ce an ce a nemi izini kamar yadda annabi ya ce inna ma ju'ila al-isti'zan min ajli al-basar to sai magana al-basar din ta zo shine abin da ya shafi ganin in an baka izini ka shiga to ga wani ladabi har ila yau da shi ma za ka kula da shi ko a lokacin da ka shiga ko kafin ka shiga ko kuma ko ina ne kake rayuwa Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minina ka gaya wa mu'minai saboda su ne ake gaya musu su ji su ne suke aiki da abin da ake faɗa musu su ne suke aiki da dokokin da ake ba su kamar yadda muka faɗa a waccan ayar da ta gabata muminai su ne suke karɓar umarni daga Allah su yi aiki da shi amma da ba mumini ba bai ba yarda da abin da ake gaya masa na dokar ba ballantana ya aiki da shi to shi yasa Allah yake gaya wa yake ce a gaya muminai kuma sannan cewa a gaya muminai dan a nuna musu cewa aiki da wannan umarnin da ya ba su wani abu ne da zai ƙara haɓaka musu imaninsu zai ƙara sa imaninsu ya hauhawa saboda dukkan wata aya da za ta sauka wacce ke ɗauke da umarni ko hari idan mumini ya karɓe ta ya aiki da ita to imaninsa ne ya ƙaru idan ma unzilat suratun fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fa zadatuhum imana wa hum yastabshirun saboda haka duk wani mumini yayin da ya ji umarnin Allah subhanahu wata'ala ya aiki da shi to imaninsa ne zai ƙaru in ya ji hani ya kauce ba abinda aka hada shi ba imaninsa ne zai ƙaru to haka ce ya ghuddu min absarihim su rintse idanunsu su rintse ganinsu ba yana nufin su rufe shi rubba a'a su rage sakin ganin haka sakaka ba linzami saboda albasar ita ce hanyar da ta fi kowace hasar da ta fi kowace kai abu zuciya da wuri saboda shi ido zai baka komai a yadda yake cikakkensa in mai tsawo ne ka ga tsawonsa gajere ne ka gajartarsa mai kauri ne ka kaurinsa fari ne baki ne ido ne duk zai wannan hasar ta ido ita ke baka wannan saboda haka za ta baka surar abu cikakkiya sabanin sauran hawasu da kake da su a gabobinsu hasa ta ji za ka saurara yanzu yadda za a sifanta maka abu ka saurare shi ta kunne a ce misali a rediyo ne a ta gaya maka abin da mai tsawo ne gajere ne mai faɗi ne mai ƙiba ne mai kaza ne mai kaza ne ba daidai yake ba da a ce a kunna maka shi a talabijin ka kalla kana gani a talabijin sai ka ga cewa duk sifar da aka baka wata ƙila ashe baka ma gano cikakkiya ya take ba saboda haka shi ita hasa ta gani ita ce ta fi ba da abu complete cikakken abu cikakken abu malamai sun yi ta saɓani akan da ji da gani wanne ne yafi to shi gani inda yafi ji wajen ba da sura cikakkiya shi kuma ji inda yafi gani shi kuma yafi faɗaɗa yanzu za a iya baka labarin abin da ya faru shekara 1500 baka sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji ga yadda annabi ya rayu da shi da sahabbansa sama da shekara 1000 da yin abu ko da idan zai iya kashafa wannan amma ido ba zai gano ba abinda ya riga ya wuce ba zai gan shi ba abinda ya masa nisa ba zai gani ba amma kuma sanda zai ga abu kuma zai gan shi cikakke don haka kowanne wannan min haythu kamalar sura yafi wancan kuma min haythu ash-shumuliyya yakan haɗa abubuwa na nesa ma ka jiyo labarin suka ɗauka duk wannan shi kuma ya fi to saboda haka a nan ubangiji subhanahu wataala da yake ya sun haɗarin ido da irin abin da yake farautowa ya kawo zuciya sai Allah ya yi magana cewa to a riƙe shi sannan kuma ya umarni da wa yahfazu furujahum tsare al'auratsu kada su yi abin da Allah ya haramta musu kada su yi zina kada su bari a ga al'aurarsu kada su ga al'aurar wasu wanda bai halatta su ga al'aurarsu ba sai wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kada ma ku kusanci zina abu ne mummuna kuma hanya ce take wacce take ta munana wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum innahum ghayru malumin فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو فهكا أبنجي سبحانه وتعالى يأي أمرني أتري أتري الأورة تهير كده كبينا أليتنك كده كمك نيمان جنس أليتن وسو سنن كمك تري الأورة كده كساتا إن بيها لتبا تهير نيمان بيا وكنك شعوة دبتداتي با حديث يا تبتا أشكين سيو البخاري حديث سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه ذال صلى الله عليه وسلم يتشي من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة وأنني زي لامن شيء من أبنك تكانم باكي واتو abin nan ke tsakanin harshen wato bakin sa shine bakin sa da abin da ke tsakanin kafafuwan sa yi kuma illa mun ce masa gidan aljanna wato waye zai kiyaye harshen sa baina lihiyaihi tsakanin gashin baki da gemu shine harshe baki da yake tsakanin su waye zai kiyaye mun bakin sa kiyaye maganar sa da kiyaye harshen sa waye zai kiyaye farjin sa ji kuma zan lamince masa gidan aljanna haka nan Abu Dawud da Tirmidhi sun fitar da hadisi Annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisi Muawiya ibn Haida Annabi yake cewa abinda Muawiya ibn Haida yake tambayar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ce qultu ya rasulullah auratuna ma na'ti minha wa ma nazar al'aura وشيء زامو بينا الأورا إلى مزامو بينا النبي يقول احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت أيمانك أو ما ملكت يمينك فطلي الأورك كانك يدك بينا الأورك إن بعد ما ترك بكوبي ورك لكمل لك سيوان يقول الرجل يكون مع الرجل ونذي يكسن جواتا لك أقوانسا نمجي وتسنى لا يواتا لي نمجي نيد أقوانسا شيما سنكي الأوراتة النبي يتي إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل لذاك إياه كتك يدوني إذا الأوراتة توكيهك قلت والرجل يكون خاليا سي معاوية بن حيدة يساك تنبير النبي صلى الله عليه وسلم إن متنشيك الأينفة يا إيه زمان طلالة زي قدر هاي ورؤوسة النبي يتي لشيف الله أحق أن يستحيا منك يا الله شيفي تنشنت عجكو يسا haka kawai ka tube ka zauna zigidin tumbur ba komai a jikinka kace wai zafi eh ai kai kadai ne ka rufe hundo ka rufe kofa to bar ka cire ka koma haihuwar a ai akwai Allah kuma akwai mala'iku tare da kai ka ji kunyar su saboda haka koda kai kadai ne ba daidai bane ka rika zama zigidin ba komai a jikinka kaga wanda duk yana nuna cewa tsare al'aura wani abu ne wanda yake wajibi ga namiji da mace a nan za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya zo maganar ido ce kullul mu'minina yaghuddu min absari aka tsara wata min a cikin jumlar amma da aka zo maganar al-furuj wato al'aura sai aka ce wa yahfazu furujahum ba ce min furujihim ba to menene hikimar fadar min a wajen ido ko gani a wajen al'aura ko ba a ce min ba to shine abinda zamu tashi akan sa insha Allah gobe abinda muka fada da daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi